Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24 41 da kuma 60. Masauraran mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Kuna iya kama mu kuma a koda yaushe ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Madina Dahiru Mishani daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. In an danyi gaba kadan za mu bude layin mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Kamar kullun dai lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1-202-205-5655. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Bayan da fadar White House ta shafa watanni tana jan kafa a binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, a yanzu fadar ta fito fili ta yi na'am da yiwuwar zaman ba'asi a majalisar dattawan Amurka mai rinjayin 'yan jam'iyyar Republican. A jiya ne dai shugaban na Amurka ya zunguro 'yan jam'iyyar Democrat a wani sakon da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Yana mai cewa idan za ku tsige ni ku gaggauta yin hakan saboda 'yan majalisar dattawa su samu damar yanke hukunci cikin adalci don kowa ya samu komawa kan harkokinsa a kasar mu. Wannan sakon da ya zo tun kafin shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta baiwa shugabannin 'yan Democrat damar ci gaba da rubuta daftarin yiwuwar tsige shugaban a jiya, inda ta jaddada cewa shugaban ya keta dokokin ofishinsa. Katafarin kamfanin nan na sufuri Uber ya bayyana cewa ya samu ƙararraki 3,000 na fyaɗe da kuma cin zarafi a harkokin sufurin motocinsa a cikin shekarar da ta gabata. An bayyana waɗannan alƙaluman ne jiya a cikin wani rahoto mai shafi 84. Shugaban kula da ɓangaren shari'a na kamfanin dai Tony West ya ce, bayyana wa duniya wannan rahoton da ke magana kan matsalar tsaro ba abu mai sauƙi ba ne. Ya kuma ce yawancin kamfanoni ba sa magana akan irin abubuwan nan saboda akwai yiwuwar ya zubar da mutuncin kamfanoninsu. Amma mu a ganinmu lokaci ne da ya kamata mu fara sabon tsari. Duk da dai cewar rahoton ya mayar da hankali kan Amurka ne kawai, lamarin ya sa mutane duk a faɗin duniya suke saka alamar tambaya kan hadarin amfani da motocin Uber. Sai dai kamfanin na Uber ya ce duk da haka sama da kashi 99 cikin biliyoyin ayyukan sufurin da suke sun gudana lami lafiya. Rundunar sojan ruwa ta Amurka ta bayyana cewa wasu mutane sun rasa rayukansu yayin wata arangama da ta faru a ofishin rundunar da ke birnin Pensacola. Wani mahari ne ya bude wuta kan mutanen da ke cikin wani aji na ginin rundunar sojin safiyar yau. Lamarin da ya janyo asarar rayukan mutum 4 ciki har da wanda ya kai harin. Wasu daban kuma sun samu raunuka. Wannan dai shine karo na biyu a cikin wannan makon da ake kai irin wannan harin a sansanin rundunar. Lamarin da ya sa hukumomi suka dauki matakai cikin gaggawa ciki har da tsaurara matakan tsaro a sansanin. 'Yan Birtaniya suna kokarin kada ƙuri'a da ke da nasaba da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai ranar Alhamis mai zuwa a babban zaben kasar na uku a cikin shekara 4 da suka gabata. 'Yan siyasa da masu hasashe kuwa na gargadin cewa kiyasta makomar zaben ba abu mai sauki bane ba. Yayin da lokacin zaben ke ta ƙara karatuwa, akwai alamu masu nuna cewa nasara dai har yanzu tana tsakanin manyan jam'iyyun kasar su biyu, wato jam'iyyar Labour da kuma Conservative. Sun ƙara da cewa masu kada ƙuri'a a kasar basu taɓa yin watsi da sha'anin jagororin duka jam'iyyun biyu ba kamar yanzu.
Be away.
Madina Dahiru mai shanu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin namu. A jamhuriyar Niger, ungiyar matasan Plume de Sahel da haɗin gwiwar reshin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ƴanci rani sun shirye wani taro na waken slam da nufin baiwa mata ƴanci rani damar gayawa jama'a matsalolin da suka tilasta musu ficewa daga gida da irin wahalhalu da suka fuskanta a kokarin su na ƙetarawa zuwa Turai ta barauniyar hanya. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Mini Barma, ya aiko mana da wannan rahoto.
Dandalin wasa na cibiyar raya al'adu da ake kira CCFN Jean Rouch kenan da kenan Yamai a jiya da daddare, inda ƴan kallo suka hallara a albarkacin bikin festival na waken slam na mata zalla wanne wasu matasa suka shirya da haɗin gwiwar hukumar OEM ko IOM. Musa Muhammad Janti Maman Bashir na ƙungiyar Plume de Sahel na daga cikin shiga-shikan wannan biki.
Wannan wasa da muke nan gai saboda a ba mata hanyar inci magana su faɗa abin da yake damun su, su faɗi yadda suke so su ga rayuwa.
Galibin matan da suka hau mambari a wannan wasa ƴan asalin Afirka ta Yamma ne, cikin su har da wata matashiya ƴar Najeriya Faith Oche, wacce ta bayyana cewa halin talaucin da ta tsinci kanta ciki sakamakon rasuwar mahaifanta da tsohon da ya nakasa kakarta su ne suka cusa mata ra'ayin zuwa tirani, sai dai bayan ratsa biranen Zandar da Agadez. Wannan mafarki ya dusashe in jita.
So I grow up with my grandmother. She take care of me. When I grow up, she come old. I even hug pure water on the street.
Tashin hankalin da aka yi fama da shi a kasashe irin su Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya yi sanadiyar ficewar ƴan ƙasa da dama zuwa wasu kasashe makwabta, kamar wannan mata da ta buƙaci in saka sunanta.
Gabana an kashe ƴar yayata, an yanka ta da mijinta da yayan babana, duk an kashe su a gabanmu. Kowa guduwa tsirarin shi kawai yake yi. Shi ne ni kuma na je, akwai ambasadin Nigeria a can. Shi ne suka ɗauke mu suka kai mu Nigeria. To daga Abuja aka ɗauko mu aka kawo mu Kano, saboda na ce musu ni ƴar Kano ne kawai don in tsira da raina. Ban san ya zan yi ba, kuma ban san kowa a Kano ba.
Wata ƴar ƙasar Cameroon Venerant Gongoi da ta ratsa ƙasashen Chadi da Libya a ƙoƙarinta na zuwa ƙasar Jamus ta bayyana cewa sabanin da ya taso a tsakaninta da wasu ƙanninta maza ne ya sa ta gudu daga gida domin ta kubutar da rayuwarta daga barazanar kisa, saboda ta ƙi saka hannu akan wata takardar sayar da gidan da suke ciki. To sai dai a cewarta wannan biki ya sa ta amayar da abubuwan da suka yi miki a zuciyarta shekara da shekaru. Bikin wanne shi ne karon farko da ake shirya makamancinsa a Niger, ya karrama waɗannan mata da lambobin yabo, yayin da a ɗaya ɓangare ƙungiyar ta Plume de Sahel ta fara horar da ɗalibai ‘yan matan makarantun sakandare da nufin karantar da su hikimomin tsara waƙen slam ta yadda za su yi amfani da wannan hanya don fallasa dukkan wani yunkurin gallazawar da za su yi katarinsa a nan gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulemu Mini Barma da wannan rahoto. A sauraro, kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, yau ranar ku ce ta kanku ta bayyana ra'ayoyinku. Amma kafin mu kai nan, ku shakata da wannan waƙa.
Yeah. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Da mun samu kiran mu ta farko daga jihar Kaduna. Wace kan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wace kan layi?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To barka da dare Alhaji Musa Ngaro.
To barka ka dai Hajji Aisha, barka da aiki.
Ina ne ra'ayinka yau?
To alhamdulillah yau ra'ayina ina so in tabbata shi ba da shawara ga gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Ahmed Dan Rufa'i. Dawa saboda idan muka dauka Malam Nasir Ahmed Dan Rufa'i yana neman shugaban kasar Najeriya 2023. Kuma idan muka dauka kin ga mu a nan jihar Kaduna talakawan Najeriya ko kuma talakawan jihar Kaduna su suka zaɓa Malam Nasiru. Malam Nasir Dan Rufa'i ya bata da malaman makarantun boko. Malam Nasir ya bata da ma'aikatan gwamnati. Malam Nasir yanzu yana fada da ƴan kasuwa. Yanzu abin da zai baki mamaki, jiyan nan an zo kasuwar mu ta kawo an ba da notice na kwana 7. To a duk duniya idan ake irin wannan abu, kananan ƴan kasuwa an kore su. Kuma Malam Nasir kai magana akan cewa kana son koya dogara da
to da alamu dai mun rasa wannan layi ta Alhaji Musa Ngaro daga Kano a Kaduna kuma bari mu tafi jihar Nasarawa. Wace kan layi daga jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Alhamdulillah. To a jihar Nasarawa kuna tare da Garban Salim Likita Radio na garin Agwa Tunde mun jihar Nasarawa nan tsakiyar Najeriya.
To Malam Garba, menene ra'ayinka?
Da farko dai ra'ayina a yau Juma'a akwai masu sauraron ku kamar haka. Na farko akwai Honorable Mustapha Yahaya Idris da karamar hukumar noma wato shugaban karamar hukuma, wallahi yana jinjina muku akan yadda kuke bawa talakawa ainihin mu talakawa na cikin daji da nagari muna faɗi ra'ayoyinmu da shi da ainihin zannan lafiya. Kenan yanzu yau a ra'ayina shi ne zan yi roƙo ne ga gwamnatin jihar Nasarawa, akwai tsarin da aka yi mana mun ƙananan manoma wato manoman rani wanda za mu koma lambu mu yi maganin zaman banza. To muna roƙon girma gwamna da ma gwamnatin tarayya don Allah don Annabi su tallafa mana dan matsinin da muke ciki a tallafa mana mu koma lambu. Yanzu gashi mun kama gonaki muna jira a tallafa mana tallafin bai zo ba har yanzu. Kuma an tsirance ne za a ba to idan an ba mu a gurguje za mu samu abin da mu ma za mu ba da namu gudu mu wannan cigaban kasar mu da al'ummar mu da kuma samar da yanayin da za mu samu tattalin arzikin kasar mu ya farfado da fatan waɗanda abin ya dogara kan su za su gaggauta tallafawa duk mai neman tallafi domin a samu maganin zaman banza.
Amin ya rabbi Malam Garba. Yanzu kuma daga Nasarawa bari mu tafi kasar Nijar. Wake kan layi daga Nijar?
Alo, salamu alaikum, kuna tare da Abdu Sakko daga nan unguwar wadatawa jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bada bisa ga tattaunawa da an kai tsakanin hukumar sadarwa na kafofin watsa labarai na ƙasarmu Nijar Kabiru Sani da ƙungiyoyin 'yan siyasa 'yan adawa da ɓangaren masu mulki. To gaskiya wannan tsarin yana da muhimmanci sosai. Muna kira kansu
to da alamun
annabi. su ba da muhimmanci zaben nan da ake ciki wanda za a yi kasar Niger a ba da haɗin kai a yi shi lahiya kare lahiya saboda tashin hankali dai bai da kawo ma kasa alheri yana so su zama sun sha ɗaya matsalin ta daya kuma ma dubon ɗan adawa da an ka kama na Niger musamman Muhammad Ahmadu muna so zaben nan da ake shi za a yi kuma resistance sunan ga da Allah a dama da dukkan ɗan adawa a yi shi lahiya a kare lahiya murya Amerika na gode muna tare da mai sauraron ku Abdu Kasko daga nan ungwar wata
mun gode mana Abdu Kasko daga Niger kuma bari mu tafi jihar Bauchi wake kan layi daga Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
to na kafin madaki menene ra'ayinka
to ra'ayina dai yau zamu sake tunine mu shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari a game da aikin kafin zaki dam wanda muke so a mana a jihar Bauchi lalle yin wannan kafin zaki dam zai taimaki ƴan arewan na Najeriya wajen noma kware da gaske to lalle muna so shugaban kasa wannan dam na kafin zaki dam ya daure ya mana shi nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi
to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka malam Ayuba Masararo har yanzu dai layin mu abu ɗaya yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na kanku yau ranar ku ce ranar Juma'a babu wani maudu'i ra'ayoyinku za ku bayyana mana akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa
ha
to da alamu mun samu wani kira wake kan layi
in fare daga Adama
to menene ra'ayinka kana jin mu
ina jin ku
to menene ra'ayinka
ra'ayina dai ni na godewa chairman namu na Riko Rahman Barau na gode masa da ayyukan
to da alamu wannan layi daga Adamawa bai da kyau kuma ya katse daga Adamawa kuma bari mu tafi jihar Kaduna da birnin Zaria wake kan layi daga Zaria
to sunana Musa daga garin Kwangila member kungiyar taska ta Ladun Zazzo
to
watan yau Juma'a ra'ayina nake so in bayyana game da yadda naji Buhari ya take budget wato gaskiyar magana wannan al'amari muna ba mu mamaki wato yadda ake sakin budget din nan ba ma ganin wani abu da yake ni ci gaba gaba sai a kasan nan musamman wutar lantarki a kasan nan ta lalace gaba daya kuma babu wani yudara sai a zo a mana yudara da ƙarya cewa za a gyara mana wutar lantarki kun burka irin wannan yudara da ake ma ƴan Najeriya gaskiyar magana ya kamata laka mu fataka mu gyara halayyar mu domin muna da shugabanni gurbatattu sunana Musa Fungila Kutashi Lafiya
to mun gode malam Musa da ra'ayinka daga jihar Kaduna ko bari mu tafi jihar Niger wake kan layi daga Niger
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Shimba
to malam Ibrahim filin naka ne
eh to gaskiya ni ma wannan mai ra'ayin yanzu ni ma muna ina tare da shi 100%
haka
domin saboda duk lokacin da aka ce za a budget a Najeriya sai ka tsarar da ainihin matsala daya wanda zamu more ta ma ba za a magance ta ba yanzu ka duba akwai hanyoyi da dama wanda yake sun lalace wasu hanyoyin ma kan barayi haka kamar irin hanyar binnin gwari zuwa Hunto kaga wannan hanyar gaba daya ma ta mutu ga hanya ba kyau ga sinasis ga ɗan bindiga a zo a samu mutane a cikin gidaje a dinyi karkashe su ba gaira ba dalili ba a magance ko ɗaya ba mu abin da muka maida matsayin wannan budget din kawai dai za su yi budget ne aljihunan su gyara gidajen su hawo motocin su kawai haka muka ɗauki wannan budget din da za su yi
amma kuna tuntuɓar shugabannin ƙananan hukumomin ku
insha Allah waɗanda ke da haƙƙin su suke tuntuɓar suna tuntuɓar su kuma ba matsalar da yake ba san da ita ba
ta mun gode sosai da wannan ra'ayi na kamalan Ibrahim mai wanke hula daga jihar Kano jihar Niger kuma bari mu tafi jihar Kano wake kan layi daga Kano
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Amin A Abdu daga Albatu jihar Kano
so malam Aminu menene ra'ayinka
ra'ayina shine ina so in nuna ra'ayina kan wata hanya da tadda ne mu sosai a yankinmu na Albasu hanya nan da ta so daga sabuwar kasuwa ta biyo dangaya dahu ta shiga har Albasu ta tafi har Fanda ita ce hanyar da tadda ne mu a cikin Albasu local government ina kira ga gwamnatin jiha duk hakin da yake domin tun faro aikin luwai-luwai kaman abin da zai zama mai kyau wallahi kuma sun dauke ayyukan su kuma sun daina kuma aikin nan wallahi hanyar nan tana cimma tuwa kwariya
muna
kira daga gwamnatin Ganduje da tallafa duk wanda suke da haƙi akan wannan hanya da ta taso daga sabuwar kasuwa har Fanda ta biyo ta dawo ta shige albazu ta tafi Fanda wannan hanya in dai an yi ta duk wani mutum da yake albazu local government insha Allah an warke shi akan maganar hanya
wannan
shine ra'ayina ina ki
mun gode sosai da wannan ra'ayi na Kamala Aminu yanzu kuma daga Kano za mu koma jihar Kaduna wake kan layi daga Kaduna
to Hajji Aisha mai babban suna barka da lasariya
barka ka dai Malam Murtala
suna na Murtala ina kiran ku daga gare daga sakarwar tarayyar Najeriya
to muna sauraron Kamala Murtala
to madalla Hajji Aisha kan je ra'ayi na zan kai ga dan uwan mu ko mai sauraron ku kiyashi murnan karuwar haihuwa Allah ya raya Alhaji Abdurrauf Guru da ya samu karuwan da wanda aka sa masa suna Shu'aibu Allah ya raya shi kyakkyawar rayuwa
amin Allah ya daya ba
kuma akwai yanzu dai gaskiya Kaduna dai muna cikin bacin rai duba da yadda nake ta fadan cewa manufofin gwamnatin Malam Nasiru kafin ya zo kuma ai shekaran jiya waccan mun ga muku da ba mu tambayan gwamnatin za ta ba amma dole mun ga dole mu fara tambaya in za a yi ne dalili ne alfanin shi da rashin alfanin shi kaman kasuwan ka wannan da aka ce za a zo a rushe shi al'ummar kadai yanzu kin ga cikin gari yara masu ɗan kasuwa kanana mu ba da nake mu'amala da talakawa yara ƴan umma mu muke ga halin da ake ciki ko maganar tsaron nan bai kamata a ce inda ke ƴan kasuwa ba a ce a rushe gurin ba wani mafita na biyu gare su ya kamata a ce in zaka rushe kasuwa ka samu wani guri da ka tanadar mu ƴan kasuwa kamar yadda muka yi azumuka da anya a Zaria kasuwar Zaria mun zo wani guri an ware mu wasu guri za su koma an gama su ƙara dawa na kawo mai aka yi musu ina za su koma ina aka ba su da fatan mai girma gwamnati zai ji wannan koke namu Allah ya sa ya saurare ni kawo mana mafita a tashin lafiya.
Amin mun gode sosai da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu koma Kano. Wake kan layi wa alaikum assalam.
Sunana Kabiru Muhammad Gama.
Kuma na Kabiru menene ra'ayinka?
Ra'ayina akan masarautun rikice ku sai da ake masarautun Kano.
To bismillah.
To a gaskiya muna goyon ba mu girma ba wannan saboda Allah. Wannan abu da aka yi muna ya mana dai yayi kyau. Saboda an kone mutum an kula da shi kenan cikin birni da kewaye an kula da kowa an ba kowa haƙinsa duk mutumin da ka je yana zuwa suka abu to a gaskiya san ransa ya zo kawo kawai amma mu gaskiya mun gode muna mai girma gona godiya saboda Allah mun gode
to ma mun gode
mana Allah ya saka mu zuwa alheri kuma
amin mun gode sosai
sai mutuwa da jira yana ta biyo Muhammad Gawa
to ma sauraro har yanzu dai layin mu a bude yake kuma samu wani kira daga jihar Kaduna wake kan layi
yau assalamu alaikum Hajji Aisha Alhaji Musa Garo ne layi na kade da zo
Alhaji Musa to muna sauraron ka
to da mu a gurguje yawa abu da nake so in karasa muna kira ga shi gwamnatin jihar Kaduna ya kamata a ce tsaya duba ya tausaya wa talakawa da suka zabe shi kuma bayyuwa a ce kana neman shugaban kasa a ce a jihar ka baka shiri da kowa ka bata kowa rai to ya kamata gaskiya a gyara don fatan mu a gyara amma notice din da aka kawo kasuwar kawo ya kamata fa a san abin da ya kamata bai kamata a ce cikin sati daya a ce kowa ya baka shi ko a tuke ba inda a ce mun ga an gina wasu kasuwanni to zamu aminta da wannan amma duk an rushe kasuwanni kasuwar magani kasuwar Zaria duk an rushe ba a gyara ba to ya zaki aminta da tunanin cewa za a gyara na ku a tashi lafiya na
ha yanzu dai daga jihar Kaduna wake kan layi ko za ka dan daga sautin muryar ka ba ma jin ka sosai
Abubakar Musa Baba Kubara
radio ka ko za ka iya kashewa ko kuma ka rage sautin radio naka
to na kashi
kuma na Abubakar menene ra'ayinka
ra'ayina gaskiyar magana game da yadda maganan tension na gwamnoni da mataimakan su yana da kyau gwamnati ta yi doka gaba daya a soke a rage kudin nan ya koma 250 wannan shine ka'ida ko ina ya zama an yi musu adalci tunda akwai yan pension da suke da shekara 10 ba a biya su ba ariya ni sai na dan pension ne ariya ba a biya ba to amma ya fita shi ana ba gwamnati miliyan 10 duk wata mu muna da saki wasu sun mutu su kayansu a wahalce wannan a taimaka a rika ba talakawa haƙinsu
to mun gode sosai da wannan ra'ayi na Kamala Abubakar kuma da kiran abubakar zamu dakatar da daukan wayoyinku a yau sai kuma goben Allah ya kai mu sake ba ku damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Masararu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 4 saura minti 5. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Taka redan kasar jamhuriyar Kamaru Ajara Nunchi ta zamto ta 15 a jerin sunayen matan da suka jajirce a duniya a fagen kwallon kafa na bangaren mata kamar yanda kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA ta yi kididdigata na wannan shekara 2019 haka zalika Steve Mamwe dan kasar jamhuriyar Kamaru hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ta bashi lamban yabo a fagen masu buga ta mola na bangaren matasa na nahiyar Afirka a yayin da kasar Kamaru ta zada kasar Tanzania a gasan cin kofin matasa na yan kasa da shekaru 17 wanda aka yi wajerar da kasar jamhuriyar Kamaru a zagayen farko sai kuma wasan sada zumunta da kasashen nahiyar Afirka daban-daban za su gudanar a kasar Kamaru musamman ma a Benin Yaounde na wasan volleyball domin shirye-shiryen da ake yi na halartar wasan Olympic da za a gudanar a Tokyo a shekarar badi 2020 za a fara gudanar da gasan ne ranar 6 zuwa 12 ga watan Janairu 2020 a Tokyo kana tsohon captain din kasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto ya roki gwamnatin kasar da ta sako tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru Finkafo ya Muhammad bayan ya kwashe shekaru 6 yana garkame a gidan yarin da ke birnin Yaounde Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Gaida Muhammad Garba Awal da shirin wasanni. Yanzu kafin mu sallama da ku ga Madina ta dawo da labarai a takaice.
Rundunar sojin ruwa ta Amurka ta bayyana cewa wasu mutane sun rasa rayukansu yayin wata arangama da ta faru a ofishin rundunar dake birnin Pensacola. Yan Birtaniya suna kokarin kada ƙuri'a dake da nasaba da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai a ranar Alhamis mai zuwa a babban zaben kasar na uku a cikin shekaru 4 da suka gabata. Yan siyasa da masu hasashe kuwa na gargadin cewa kiyasa makomar zaben ba abu mai sauki bane ba. Bayan da fadar White House ta shafa watanni tana jin kafa a binciken yuwar tsige shugaba Donald Trump, a yanzu fadar ta fito fili ta yi na'am da yuwar zaman ba'asi a majalisar dattawan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Republican. Katafarin kamfanin nan na sufuri wato Uber ya bayyana cewa ya samu kararraki 3,000 na fyaɗe da kuma cin zarafi a harkokin sufurin motocinsa a cikin shekarar da ta gabata. An bayyana waɗannan alƙaluman ne jiya a cikin wani rahoto mai shafi 84.
Kuma sauraro a nan za mu yi sallama da ku cikin shirin namu na ƙarshen yinin yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. A duk lokacin da kuke da buƙatar sake sauraron shirye-shiryenmu sai ku ziyarci shafinmu na intanet akan voahausa.com ko kuma ku tafka muhawara a shafukanmu na Facebook da Twitter. Muna amfani da wannan dama don taya tsaffin ɗaliban Central Primary School da ke garin Patiskum a jihar Yobe murna. Waɗanda za su yi bikin cikar makarantar shekaru 90 da kafuwa inda kuma za a karrama wasu fitattun mutane daga ciki har da wajen jihar Yobe. Muna fata za a yi taro lafiya. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma ba da umarni sai injiniyarmu na yau Zainab Abdulrahman, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.